الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا أشرين دا بقوي دازان تيمو أكالان دا ما كمان جي أشرين دا بقوي أكا تيمو أكو يو دا تقوص يو دا بقوي كو أشرين دا بقوي غوات الرجب هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دا مكة زوا مدينة دبو دا ناريهو دا أربعين دا بيار wadda ta yi daidai da 8 ga watan 2 miladiya ta 2024 kamar yadda muka saba haduwa wannan masallaci mai albarka Masjidil Bukhari dake cikin wannan unguwa mai albarka ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Mukhtasar Zadil Ma'ad littafi ne na babban malamin nan Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala wanda Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ya takaita shi cikin mujalladi guda kuma wannan shine darasi na 29 a darasin da ya gabata mun fadi wasu daga cikin halayen Annabi sallallahu alaihi wasallam game da abin da ya shafi ainihin wato kyauta Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan nau'anta nau'i mabambanta na ainihin kyautarsa wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yakan bada kyauta wani lokaci yakan bada sadaka wani lokaci yakan siye abu ya barwa mutum kudin da abun wani lokaci yakan ranci abu ya bawa mutum fiye da abun da ya ranta annabi sallallahu alaihi wasallam yakan karbi kyauta yakan yi sakayya da mafi yawan abin da aka bashi dan tausasawa irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam dan nau'antawa nau'i daban-daban na ihsani irin na annabi sallallahu alaihi wasallam da dukkan abin da ya samu dama ihsanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sa ne da dukkan abin da ya mallaka yana yin ihsani da zamantakewa da halayensa kyawawa yakan yi ihsani da maganganunsa yakan fitar da dukkan abin da yake da shi bai gagari ya bada shi ba annabi yana umartar ainihin wato al'umma ko mabiyansa da yin sadaka yana kuma kwadaitar da su akan haka yana kuma kushe marowaci da kuma rowa yana kuma ainihin wato jan hankalin mutane zuwa ga yin kyauta balma annabi sallallahu alaihi wasallam da wuya mutum yayi cudanya yayi mu'amala da shi in yana da sufa ta ruwa ba tare da ya zama mai kyauta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa yalwar kirji ba shi da damuwa ko ta sisin kwabo in ba damuwar wannan addini ya ci gaba da kuma damuwarsa ga al'umma ba ya fi kowa dadin rai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance wato yana yin sadaka da alheri domin sadaka da alheri tana da tasiri mai ban mamaki wajen kaga mutum baya cikin damuwa maganin damuwa shine mutum ya zamanto mai alheri annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wayannan duk suna daga cikin halayensa sannan mun ce daga cikin abin da ke kawo rashin damuwa zero tension, mutum yana so ya samu zero tension, baya cikin wata damuwa, to tauhidi yana daga cikin abin da ke kawo yalwar kirji. Shi yasa duk wanda ba shi da imani babu tauhidi ta tare da shi, ko da ka ganshi cikin yalwa, ko da ka ganshi cikin daula, a cikin kunci yake. Shi yasa an ka duba kafiran duniya babu wanda ya kai su cikin wato samun kansu cikin kunci da takura. Ga su dai ana ganin su suna cikin wadata ta dukiya, gashi ana ganin suna daga cikin wanda suka fi kowa ƙarfi da sauransu, amma za ka ga a cikin su aka fi samun kashe-kashe, a cikin su aka fi samun mutum kawai ya fitar da makami ko bindiga ya harba mutane, ya harbe kansa, ko mutum ya sha wani abun maye, abun guba ya mutu, ko ka ji mutum ya ce ya gaji da duniya kawai ya masa wata allura ya mutu. To duk za ka ga irin waɗannan abubuwa ne waɗanda suke, in dai babu tauhidi lalle kam zuciya za ta yi kunci, za ta jefa mutum cikin irin waɗannan abubuwa. Daga cikin abin da ke kawo yalwar kirji akwai ilimi. Ilimi na addini yana daga cikin abin da ke kawo mutane wato yalwar kirji. Akwai komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da sauran abubuwa, duk da muka karanta a darasin da ya gabata a ƙarƙashin babin zakka, inda malam ya rufe mana da waɗannan sufofi na Annabi sallallahu alaihi wasallam masu kyau. Za mu tashi kan wani fasali. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala: faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi siyam. Malam ya ce ga wani fasali, a cikin wannan fasalin za mu ji koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a abin da ya shafi azumi. لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها. ابن القيم يقول: لما كان المقصود من الصيام، يا يندي كسنتي منفر ين أزمي حبس النفس سري زوجيا دوريتا عن الشهوات، daga abubuwan sha'awarta. Zuciya tana da abubuwa masu yawa da take sha'awa, to azumi yana daga cikin abin da ke takawa zuciya birki wajen abin da ke damunta na biye wa sha'awa-sha'awi. Da haka sai zamto muhimmin wato manufa daga cikin manufofin shar'anta azumi shine a ɗaure zuciya wato daga barin abubuwan sha'awarta. Litasta'idda, dan zuciya, ko litasta'idda, dan ka samu shiryawa da kintsawa, lidalabi ma fi ghayatu sa'adatiha, ko litasta'idda, dan ita zuciyar ta samu shiri, lidalabi ma fi ghayatu sa'adatiha, zuwa neman abinda makurar arzikinta yana cikinsa. Wa qabuli ma tazku bihi, zuciya ta zamto tana karbar abinda take tsarkaka da shi, mimma fihi hayatu hal abadiyya, daga abinda rayuwarta ta har abada take cikinsa. Wa yukassiru al-ju'a wadh-dhama'a min haddatiha, daga cikin manufofin yin azumi shine dan ya karya lagon yunwa, wadh-dhama da kishirwa, min haddatiha, daga kaifinta. Wa yuzakkiruha, ya kuma tunatar da, ma'ana daga cikin manufofin azumi kenan, wato wata tarbiya ce ruhiya, wata tarbiya ce ta ruhi ake bawa mai azumi, ta yanda ba zai samu arziki ba na duniya da na lahira sai a cikin wasu al'amura. To waɗannan al'amuran suna tattare da a hana zuciya ta biye wa sha'awa-sha'awanta. Galiban abin da ke kaita ya baro ta sha'awa-sha'awa ne, to azumi yana daga cikin abin da ke tsare zuciya daga wannan sha'awa-sha'awan, sannan ya ba ta dama ta yi shiri don kaiwa makura wajen samun arzikinta na duniya da na lahira, sannan kuma ta karbi dukkan wani canji da sauyi wanda zai taimaka mata ta tsarkaka daga datti na shirka, daga datti na ainihin bid'a, daga datti na saban Allah. mimma fihi hayatu hal abadiya, wanda a cikin hakan rayuwarta ta har abada take ciki. Sannan kuma wa yukassiru al-ju'a wa adh-dhama'a min haddatiha ko hiddatiha, sannan ya karya lagon yunwa da kishirwa daga kaifin yunwa da kishirwar. Wa yuzakkiruha, sannan ya tunatar da ita zuciyar bi halil akbadil ja'i'ati min al-masakin, halin da talakawa mayunwata suke ciki, duk wanda ya dandana azumi. To daga cikin in Allah ya sa asirinsu a rufe yake, halin da ake ciki na kunci da matsi da talauci da yunwa, Allah ya tsallakar da shi baya ciki. To a cikin yin azumi akwai tunatar da shi fa, akwai dubban mutane da su a cikin irin wannan yanayin da yake dandana bai fi cikin kwana 30 ba, to akwai wanda shi kwana 360 a cikin wannan yanayin yake. Ya dandana da bai ci abinci ba tun asuba har zuwa faduwar rana, ya ji radadin yunwa ko? Bai sha ba tun daga ketowar alfajir har zuwa faduwar rana, ya dandana kishirwa ko? To ana tunatar da mai azumi halin da talakawa waɗanda ba su da cin yau balantana na gobe, banda ƴan gudun hijira wanda su ba ma maganar natsuwa a gidajensu ba, ba maganar zuwa wuraren sana'o'insu ba ko ayyukansu na yau da kullum, a'a, balma an raba su da gidajensu, ba su kwana a cikin wato garinsu, suna wani wuri wanda ainihin wato sun rabu da wuraren sana'o'i, sun rabu da ainihin wato cikin jama'arsu, sun rabu da gidajensu. To wannan kuma ka kwatanta kai yanzu da kake kwana a gidanka a cikin garinku a unguwarku, kana fita wajen harkokinka, kai kasuwa ka dawo, ka je office ka dawo, ka je kwadago koda kuwa na leburanci ne, akwai wanda damar hakan ma babu. To wannan azumi yana tunatar da mai azumi irin halin da wasu bayin Allah ƴan uwansa suke ciki irin waɗannan yanayika, daga cikin hikimar azumi. Wa tadyiqi majari shaitan, da takurewa da matse da tsuke magudanar shaitan. Shaitan ba shi da kwalta da titin da yake kai kawo yake fita a guje irin cikin jikin dan Adam, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, inna shaitana yajri min ibn adam majrad dam, shaitan yana gudana ya kai ya komo ya sukwana a cikin jikin dan Adam kamar yadda jini ke tsirgawa yake zagayawa cikin jikin dan Adam. To daga cikin hikimar da manufar azumi, ana takurewa, ana matsewa, ana tsuke wannan hanyoyi na shaitan da yake kaiwa da komowa ya shiga zuciyar dan Adam, ya saka masa saban Allah, ya saka masa shirka, ya saka masa abubuwa ga sunan iri-iri. To azumi yana takure wannan magudanar ta shaitan, min al-abdi, daga bawa, bi tadyiqi majari ta'am, ta hanyar kuntata magudanar abinci wa sharabi da abin sha. Duk wanda zai saba wa Allah, duk wanda zai shegantaka da shaitanci, in ka kula da farko sai ya fara koshi da wahala wanda yake cikin barazana ta yunwa, wanda yunwa ta zamto ta kassara shi, abinda ya fi buri a duniya ba shi abinci. Amma duk sanda kuma mutum ya koshi ya yi dam, to kamar wannan ya ba wa shaitan damar ya kai ya kawo a jikinsa. To azumi, daga cikin tarbiyyar da ake ba mai azumi shine an tsuke magudanar abinci da magudanar abin sha, a ƙarƙashin haka an takurawa shaitan kenan. To tunda an takurawa shaitan, to kai kuma zaman lafiyar ka shine a takurawa shaitan. Zaman lafiyar ka shine shaitan ya kasa samun walwala wajen halakar da kai. Fa huwa, shi azumin nan, lijamul muttaqina, linzamin masu tsoron Allah kenan azumi. In kana neman abin da ke takawa mai tsoron Allah birki, ya zame masa linzamin hana shi saban Allah, azumi ne. Da haka linzamun al-muttaqin, duk masu takawa to azumi shine linzamin su. Wa junnatul muharibin, mala yace kaga azumi shine garkuwa na wayanda ake yaka. Ka san duk wanda ake kawo masa farmaki ana yakarsa yana buƙatar silke, yana buƙatar bulletproof, yana buƙatar kariya. To azumi shine junna, shine kamar bulletproof, shine silke na almuharibina wayanda aka kawo wa hari, aka kawo musu farmaki za a yake su. Ma'ana duk wayanda shedan ya hado rundunarsa zai yake su. To da sun shiga cikin ainihin wato ibadar azumi, to azumi zai zama musu garkuwa. Wa riyadatul abrar almuttaqin, azumi da kake kallon sa mala, azumi shine riyada, wato horo, shine gurin horo, gurin training na al-abrar, nagartattun bayi, al-muqarrabina, masu kusanta zuwa ga Allah. To inda suke ba kwallo suke zuwa su yi ta tika ba, gurin training din su, gurin riyada din su azumi ne. Wa huwa li rabbil alamina min bainil a'mal, shi kadai ne cikin ayyukan ibada da kake yi, Allah ya ce shi kadai ne nasa. Wa huwa, shi azumin nan li rabbil alamin, na ubangijin talikai ne, min bainil a'mal, a tsakankanin ayyuka da bawa yake yi. Sallah da kake yi Allah bai ce tasa bace, zakka da kake ba inda Allah ya ce zakka tasa ce, haka sauran dukkan ayyuka da kake, amma Allah ta'ala ya ce azumi nasa ne. Fa inna sa'ima, kenan mai azumi, la ya fa'alu shay'an, babu wani abu da mai azumi zai aikata, ba wani abu da mai azumi yake aikatawa. Wa innama, kawai abinda yake yi ya turku shahawatahu, sha'awan nan tasa ta yaci, sha'awar ya sha, sha'awar yayi kallakalle, yayi surutai, ya fada, yayi kaza, yayi kaza, to wannan sha'awa sha'awan kawai su ya dakatar ya daina. Fa huwa tarkul mahbubat, shine barin abubuwan da yake so, li mahabbatillah, saboda ya samu kaunar Allah. Yana so ya ci, amma fa yana son kaunar Allah, sai ya fifita hakura da cin nan dan ya samu kaunar Allah. Yana so ya kalla, amma fa yana son kuma Allah madaukakin sarki, yana son Allah ya kaunace shi, sai ya hakura da abin da yake so ya kalla, sai ya hakura da abin da yake so ya fada, sai ya hakura da gurin da yake so ya je, sai ya hakura duk da wannan dan ya samu kaunar Allah. Fa huwa azmi sirrun, wani sirri ne bainal abdi wa rabbi, wani sirri ne kawai tsakanin bawa da ubangijinsa. Idhil ibad, domin bayi, qad yattali'una ala tarkil muqdirati adh-dhahira, abinda kawai suke iya hangowa, suke iya tsinkaya game da mai azumi, sun ga dai baya ci baya sha, iyakar abinda suke iya ganewa kenan. Su bayi kawai za su ga bakinka ya bushe, za su ga jikinka ya yi yaushi, za su ga kayi la'asar, alamu suna nuna azumi kake, baka ci ba kenan, baka sha ba. Wannan iyakar iyawar abin da bayi za su iya ganewa game da kai kenan kana azumi. Al-zahira, a zahiri, ka daina dukkan abubuwan ciye-ciye na zahiri. Wa amma kaunuhu taraka zalika, amma kasantuwar shi bawa ya bar ci, ya bar sha, ya bar abubuwan duk da yake sha'awa, li ajli ma'budihi, ya bar wannan ne saboda ubangijin bautarsa, to wannan babu mai iya wannan fassarar. Fa amrun la yattali'uhu alaihi bashar, wannan al'amari ne da babu wani dan adam da zai iya gano, kin cin nan da kai, kin shan nan da kai, dan Allah kai, Allah shi kadai ya san wanda yake azumi saboda shi. Amma bayi abinda suke iya tsinkaya, kana azumi, me yasa baka ci ba, baka sha ba, shine abin da suke iya hukuntawa. Amma shin ka bar cin da shan da dukkan abin da ka bari ne dan Allah, to wannan amsar al'amari ne da la yattali'uhu, ba mai iya ganowa, ya leko, ya tsinkayo, alaihi bashar, ya gano dan adam yayi ne dan Allah ko yayi ne ba dan Allah ba. Wa zalika haqiqatu sawm, wannan kuma shine haqiqanin azumi, wani sirri ne tsakanin Allah da bawansa, ba mai iya sanin wannan sirrin sai shi Ubangiji Ta'ala. Kun gane wannan? Abinda kawai dan adam zai iya ganewa shine baka ci ba, baka sha ba.
to amma zai iya maka hukunci kincin da kinshan kayi ne dan Allah, to wannan shine sirrin azumi tsaka, wannan shine hakikatu sau, hakikanin azumi ke. Ina fata an gane. Walahu tafirun ajibun, azumi yana da tasiri mai ban mamaki. Fi hifzil jawarihi adh-dhahira, wajen kare da tsare gabobi na zahiri. Azumi yana da tasirin gaske wajen tsare gabobi na zahiri. Wal quwwal batina, da kuma kare karfi na batini. Ani takhlid, daga barin cakuda. Aljalib laha almawad alfasida, wanda abinda ke jawo wannan cakudewar, wato sinadari ne wanda yake alfasida, gurbatacce. To da haka za ka ga cewa idan wannan sinadarin gurbatacce ya shiga jiki, to zai yi wa jiki illa. To shi azumi daga cikin tasirinsa, irin wannan sinadarin gurbatacce yake fitarwa daga jikin mutum, to in ya fitar da shi sai ga mutum ya samu gabobinsa sun samu tsaro, ga haram sai ya kasa kallo, ga haram sai ya kasa sauraro, ga haram sai ya kasa fada, ga haram sai ya kasa tabawa, sai ya kasa ci, sai ya kasa sha. Me yasa? Saboda waɗannan sinadaran na gurbata wanda in suka shiga jikin dan Adam suke gurbata jikin, to azumi yana da tasiri wajen tace waɗannan sinadaran daga jikin dan Adam. Da haka za ka ga sai kaga sun bashi tsaro a gabobinsa na zahiri, sannan sun karawa baɗininsa ƙarfi. Ani takhalidi, gabarin yin ingausa, yin mai kyau da marar kyau. Aljalib laha, wanda abinda ke jawo wannan cakudar da gauraya daidai da ba daidai ba, haram da halal. Almawadil fasida, wasu sinadarai ne na gurbata. Wastifragul mawadir radi'a almani'ati laha min sihatiha, da kuma kakkabe sinadarai arradi'a, kaskantattu, almani'ata laha, wanda suke hana jiki min sihatiha, samun cikakkiyar lafiya. Shi sa za ka kula da azumi ya kama, za ka kowa ya zama mutumin kirki. Ka kula da kyau, duk waɗanda suke nesa da karatu, suke nesa da daidai, in azumi ya zo za ka da an dawo. Ina tabbatar muku masallacin nan, bari azumi ya zo, za ku ga yanda za ku ƙara samun kwastomomi. Ƙila in yana cika, to za ka ga ya cika har ainihin wato waje. In sahu uku ake cika, to za ka ga zai iya cika masallaci. Sabida me? Sabida akwai istifragul mawadil ma, wato radi'a, akwai wasu sinadarai arradi'a waɗanda suke maida ɗan Adam ya zama kaskantacce. To azumi yana kakkaɓe waɗannan sinadaran, wanda waɗannan sinadaran almani'ati laha, su suke hana wa jiki min sihatiha, samun cikakkiyar lafiya. Ɗan Adam sai ya rasa cikakkiyar lafiya, sai ya zama mara lafiyar zuciya. Fa huwa min akbar al'aun ala taqwa, in kana neman abin da yafi taimakawa bawa akan tsoron Allah, azumi ne. Shine fahuwa, shi azumin nan, min akbaril aun, yana daga mafi girman mataimaki ala taqwa, akan tsoron Allah. Kama qala ta'ala, kaman yanda Allah ta'ala yace, ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, kutiba alaikumus siyam, an wajabta muku azumi, an rubuta muku ku dinga yin azumi. Kama kutiba alal ladina min qablikum, kaman yanda aka rubuta shi, aka wajabta wa waɗanda suka gabace ku, dan babu yana cikin manya-manyan abubuwan da suke taimakawa bawa a tsoron Allah. Shi yasa azumi ba ibada bace da aka shar'anta ta a iya al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam, har al'ummomin da suka gabaci al'umman manzon Allah an shar'anta musu azumi. Shi yasa Allah ta'ala ce kutiba alaikumus siyam, an wajabta muku azumi, kama kutiba alal ladina min qablikum, kaman yanda aka wajabta azumi ga waɗanda suka gabace ku. Me yasa aka wajabta wa waɗanda suka gabace mu azumi, mu ma aka wajabta mana? Allah yace la'allakum tattaqun. Ka gani? Babban darasin da ake fita da shi, sakamako na ƙarshe da za ka fita da shi daga makarantar Ramadan ko makarantar azumi, shine takawa. Allah ta'ala ce la'allakum tattaqun, dan ku zama masu takawa. Suratul Baqara aya ta 183. Wa amara sallallahu alaihi wa sallama man ishtaddat shahawatuhu lin nikah, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam
ya umarci samari da gwagwaran da wato matsananciyar sha'awar aure ta kama su, wala qudrata lahu alaihi, sannan mutum bashi da iko, bashi da karfi, bashi da kudin da zai yi aure, bisiyam, manzon Allah ya umarce shi da yin azumi. Kenan idan mutum yana son yin aure, sha'awa ta takura masa ta dame shi, ya rasa yanda zai, kuma bashi da kudin aure, alternative da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi wanda zai karya lagon sha'awar, ba zai bashi dama ya fada cikin inda ba a so ba, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya dinga yin azumi. Kuma ya danganta da karfin sha'awar da irin azumin da zaka dinga yi. Wani karfin sha'awar sa zai iya yin siyamul bid, in yi siyamul bid zaka ga ya koma sha'awar ta daidaita. Ayyamul bid shine duk wata zai azumi 3, 13, 14, 15. Wannan tasirin da kuma tsoron Allah da ya zuka na kwana 3 yayi caji, to ya ishe shi tsawon wata guda, sha'awar ba za ta sa shi ya fada wani layi da ba a so ba. Wani kuma sha'awar ta kai muqidarin da ta wuce haka, yana bukata ya dinga yin azumin Litinin da Alhamis. In yi batirin sa ya caji tsoron Allah Litinin, to zai iya saving ba tare da ya run down ba Talata, Laraba, to zuwa Laraba za ga ya fara nuna jar alama, alamar ya kusa mutuwa, sai Alhamis ta fado, sai a ce to dauki azumin Alhamis. To in ya dauki azumin Alhamis, sai ya sake yin cajin Juma'a, Asabar, Lahadi. To Lahadin nan tana zuwa, kuma zaka same shi ainihin wato batirin ya dab yake da mutuwa, ko ma ya mutu, sai an kuma yi masa caji. Dan wani sai ya ce a to ai shi yana azumin amma baya jin abu, na a'a, wani sai azumin ne ya kamata a gaya maka yanda ya kamata kai. Akwai wanda ma kawai abinda zaka dora shi shine siyamu Daud. An gane ko? Siyamu Daud, kuma ya dage ita neman sana'a, domin ba a yin aure babu abin yi. An gane ko? Sai mutum ya samu, sai ya dinga siyamu Daud. Siyamu Daud shine ya azumi yau ya huta gobe. An gane ko? Saboda batirin nasa ba shi da kyau sosai. Duk inda aka caza shi ya zama kamar desktop, duk inda aka caza shi 24 hours za a gan shi ya mutu. Na ba ta gane. To sai washe gari, sai kuma ainihin wato caji. To haka wannan fa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato manishtaddat shahawatu, duk wanda shi yake da sha'awa mai tsanani mai karfi, musamman matasa za ga suna ta fama da irin waɗannan abubuwan, kullun fatawoyin su za ga irin wannan. Shi yasa kullun wa ankihul ayama, Allah ta'ala ya ce ku aurar da gwagware marasa aure a cikin ku. Kuma sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaburar cewa manistata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, duk wanda ya samu iko ya samu dama ya aure, kar ya tsaya cewa sai ya gama wani digiri daban aure daban. Kar ya ce sai ya gama aiki sai ya samu sai ya gama gidansa, gama gida daban, wani ma sai ya gama auren ya haifi ƴaƴa masu gina magida. So saboda haka duk gashi nan abubuwa ne da yawa. So sha'awa tana ta nukurkusar mutum, yana nema ya fada wani layi da ba a so, kuma sannan ya sa wa kansa sai yayi kaza sai yayi kaza sai yayi kaza sai yayi kaza. Haka su ma yaran mata duk waɗanda suka samu mazaje na gari a aurar da su. Amma ka ce sai aka tayi digiri, kuma ga yanayin da take ciki wanda ba zai iya sa ta gama digirin lafiya ba, duk kwashe-kwashen da ta je ta kwaso kaga kana da commission mai karfi a ciki, domin ka taimaka mata wajen zama abinda ta zama. Da haka ba a barin ba abin da ya fi dacewa da masoya juna irin su aure. Shi yasa wannan dogo soyayya da matasa, shi yasa kullum ake ta fama da fasadi. Wani ita din da gasken aurenta zai, amma sai ya bata, sai an bata juna kafin a yi auren. Shi yasa ba a son wannan dogon neman. Dan karfin sha'awar nan wata irin ja'irar sha'awa ce, tana fin karfin mutane sosai. Kuma ita ba ruwanta da takawa, ko ba ruwanta da wannan mutumin kirki ne, ko mutumin a ba ruwanta da malami ne, ko jahili ne, ko kaza ko kaza. To da haka duk wanda yake da sha'awa mai tsanani, ba shi da ikon da zai aure, to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya dinga yin azumi. Waja'alahu wija'a hadhihi ash-shahawa, Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sanya azumin, shine zai zama dandaka na wannan sha'awa din. Shine wija, wato zai zama to yana dandake da dakushe wannan sha'awa din. Duk sanda ya azumi, za ka ga kamar yanda nan ambata, in mutum cikinsa ba komai yana jin yunwa, abin da ya fi bukata abinci. So wani shedanci, wani sabon Allah ba zai zo masa ba. Kokari yake yi ya kai azumin sa, in ya kai azumin ya dan samu abun bude bakiyar ci.
wannan hadithin Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin As-Sawm hadithi na 1905 haka a cikin An-Nikah hadithi na 2565 da hadithi na 2566 Imam Muslim a cikin An-Nikah hadithi na 1400 hadithin Abdullah dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda wa kana hadiyuhu sallallahu alaihi wa sallama fihi koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin azumi akmala hadiyin ita ce mafi cikar shari'a ita ce mafi cikar koyarwa ba za ka samu wata koyarwa da ta kai ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama abin da ya shafi azumi wa a'azamahu kuma koyarwar annabi sallallahu alaihi wa sallam ita ce mafi girma tahsilan lil maqsud wajen samar da abin da ake so ake nufi game da azumi an gaya mana shar'anta mana azumi an shar'anta shine la'allakum tattaqun dan mu samu takawa to an gano hanyar da tafi sa azumin da yafi samar da takawa shine irin azumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka duk wanda yake son azumin da ake magana ya zama yayi masa tasirin da ake magana akai to ya zamto bai fita ba daga irin karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam a babin azumi wa ashalahu sannan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a azumi shine mafi sauki alan nufusi akan zukata duk wata hanya za ka ga tana da wahala amma hanya mafi sauki ga zuciya shine bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a azumi walamma kana fatumun nufus an shahawatiha wa ma'alufatiha min ashaqqil umur Allah da hikima yake yayin da ya kasance yayi zuciya yayi ta an san yaye ko irin yayin da ake yi wa yaro a ce an yaye yaro daga shan nono to yayin da ya zamto yayi zuciya a yayi ta daga shan nonon abinda take ta saba a yayi ta daga barin abubuwan sha'awata a yayi ta daga abubuwan da ta saba min ashaqqil umur yana daga cikin al'amura mafi wahala duk sanda zuciya ta saba da abu raba ta da shi yana da wahala shi yasa kuka kalli yanayin shari'anta wato tashri'il islami yanda musulunci ke shar'anta hukunce hukunce su za ku akwai ban sha'awa wannan yana nuna maka cewa shari'a ce daga wanda ya san wane ne dan adam lokacin da aka zo haramta giya wajen ayoyi nawa aka haramta aka saukar kafin a haramta giya ayoyi sun kai 3 zuwa 4 kafin a haramta giya saboda an fahimci mutane sun saba da ita lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tarar mutane sun saba da giya sun saba da kaza sun saba da kaza to sai ga sai a hankali ake ba wa mutum training wajen araba shi da wata dabi'a da ya riga ya ginu akan ta ya saba da ita kuma zuciyarsa tana so to yayin da ya zama to raba zuciya da abin da take sha'awa da abin da ta saba al'amari ne mai wahala ta'akhara farduhu farlanta azumin ramadan sai aka jinkirtar da farlanta shi ila ma ba'da al-hijra har sai bayan hijra annabi sallallahu alaihi wasallam sai da yi shekara nawa a makka na'am 13 ba sharanta azumi ba a makka yayin da aka fahimci cewa raba dan adam ya saba ya ci ya saba ya sha ya saba ya kwalama ya saba da abubuwan sha'awa to a zo a ce masa ga wata ibada sunan ta azumi tun daga ketowar alfujir har zuwa faduwar rana karya ci komai kuma kwana 30 to ko shakka babu wannan abu ne mai matukar wahala zuciya ce saurin karba to shi sa Allah da hikimarsa sai ya jinkirta farlantawa al'umma azumi sai bayan hijira kuma bayan hijiran ma barkaji wa furida awwalan da farko sai aka farlanta azumin ala wajhi takhir optional aka farlanta azumin amma kana da zabi bisa zabi bainahu wa baina an yata'ama kullu yawmin miskina sai aka baka option aka bashi optional ko ka dauki azumi ko ka ciyar da miskini guda daya a madadin azumin na farko ba a shar'anta azumin ba sai da aka yi zuciya shimfida aka dasa imani aka koyar da kyawawan dabi'u tsawon shekara 13 dan ka san yi wa dan adam training da dauke shi daga wani abu mai da shi wani abu ba abu bane na gaggawa ko kwana ɗaya ko kwana biyu ko sati ɗaya shekara 13 sai da aka tarereyi zuciyar aka tarbiyance ta kuma duk da haka da aka dawo makka aka dawo Madina shi ma sai aka ce ko ka ci azumin ko ka ciyar da miskini a madadin azumin kaga optional kenan aka bar maka wannan shi a bude wani yana sha'awar azumin sai yi ko wani yana ganin zai iya azumin sai yi wani kuma sai ga rabi yayi azumi rabi kuma yayi me yayi ciyarwa in yayi azumi yau gobe sai ciyar da miskini misali sai aka bar shi haka a bude thumma hutima as-sawm sannan sai aka wajabta azumin babu zabi waju ila al-it'am amma sai aka bar wancan zabin na ciyarwar li shaykh al-kabir ga tsoho tukub wal mar'a da mace idza lam yudika in ba za su iya ba idan dattijo tsoho ya kai shekarun da rike azumi rike yunwa na tsawon awoyi ba bane mai sauki gare shi ba zai iya ba sai aka ce an shi ya ci gaba da tafiya akan wancan tsarin ya ciyar a madadin azumin sa randa kuma dattijo yaje ya dan samu kuzari da kwari zai iya azumin sai ya dauka randa ba zai iya ba sai ya ciyar da miskini wal mar'a haka ita ma mace an gane ko ma'ana mace dattijuwa ko tsohuwa kenan wa rukhisa lil marid haka zalika kuma sai shari'a ta sassauta wa mara lafiya wal musafir da matafiyi an yubdira aka ce su ma su ajiye azumi wa yaqdiya sarama daga baya mutum ya samu kalubale na rashin lafiya a jikinsa kuma rashin lafiya ba za ta iya bashi dama ya azumin ba sai aka ce ya aje tafiya ta bujuro mutum ga wahalhalu irin na tafiya ga azumi sai aka ce ya ji da guda daya ya ajiye azumin ya ji da tafiyar daga bisani da shi da mara lafiya sai surama wal hamil wal murdi da mace mai ciki da mace mai shayarwa idza khafata ala anfusihima idan sun ji tsoro akan kawunan su mai ciki tana tsoron in take cin abinci tace za ta yi azumi to za ta shiga garari kuma za ta shiga za ta sha matsananciyar wahala haka mai shayarwa ga bata ci wani abinci ba chemical energy dinta yana tafiya ga yaro yana tsotsa tana galabaita a wahalce take kai azumin to wayannan su ma sai aka ce in suna jin tsoron kada su shiga cikin matsala da damuwa su ma kazalika su ma aka ce an ba su irin wannan hukuncin wancan na farkon in za su iya azumi su dauka in ba za su iya ba su ajiye to in sun ajiye me za su yi wannan shine zaka ji lokacin fatawoyi yayi yanzu daga nan har zuwa azumi zaka dinga jin suna ta wannan fatawoyin cewa mace in tana mai ciki da mai shayarwa ciyarwa za su yi ko rama za su yi mazhabobi ne wajen guda uku Ibn Rushd ya kawo a cikin abin nan littafin sa Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid malamai duk sun yi fatawoyi daban-daban cewa mai ciki da mai shayarwa wasu sun dauke su a matsayin marasa lafiya da haka idan marasa lafiya ne ba ciyarwa za su yi ba idan ta yayi ko idan ta haihu in mai ciki ce idan ta yayi in mai shayarwa ce an dauke su a matsayin marasa lafiya to wannan rama azumi za su yi ba ciyarwa ba wannan kuma shine kauli wanda yake mai karfi rajihi duk da cewa akwai mazhabi na biyu mazhabin Abdullahi wannan shine mazhabin Ali ibn Abi Talib in ban manta ba cewa mai ciki da mai shayarwa marasa lafiya ne in sun haihu ko ta yayi rama azumin su za su yi akwai fatawar Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Abbas su kuma suna da fatawar cewa mai ciki da mai shayarwa su kuma ba ci ba abin nan ba ramawa za su yi ba ciyarwa za su yi za su ciyar a madadin azumin da suka sha wasu malaman sai suka ce to meye dalilin ajiye azumin idan an dauka ita ce za ta shiga cikin matsala ko kuma dan ne zai shiga cikin matsala wanne ne a ciki wasu sai suka raba fatawar a nan in ita ce kaza in kuma dan ne kaza da haka sai zama akwai fatawar da su kuma suka hada mata guda biyun suka ce za ta ciyar za ta rama to wayannan mazahib din su ne ake ta tafiya wani lokaci in ka tambaye wani malamin ya ce maka kaza ya ce maka kaza amma dai gaskiya malamai sun fi bada fatawar mai ciki da mai shayarwa cewa ramawa za su yi dan marasa lafiya ne in sun warke shi ko mara lafiya din rashin lafiyar da za ta warke ana sa ran ta warke to wannan shi ma komai daren dadewa ba ciyarwa zai yi ba shi ma rama azumin sa zai yi to duk kaga wannan sauki ne wanda musulunci ya zo da shi. Na farko ga yanayin dan adam, ya saba da wata tafiya, ya saba da wata rayuwa, ya saba da ci da sha duk sanda yake so, yanzu ga wata doka, ga wani hukunci, ga wata ibada ta zo, to sai aka batta a bude, ko ka ciyar ko kai azumi, da kuma haga abin ya bi jiki, imani ya ƙara ƙarfi, sai aka farlanta babu zabi. Amma har yanzu dai kofar zabin sai ta takaito akan wasu mutane, tsoho ko tsohuwa, sai kuma mara lafiya matafiyi, sai kuma wa mai ciki da mai shayarwa. Wa iza khafata ala waladaihima, kaga ga fata wannan malai ya kawo, wannan idan mai ciki tana jin tsoro akan kanta, haka mai shayarwa tana jin tsoro akan kanta, to za su rama azumin ne. Wa in khafata ala waladaihima, idan kuma su lafiya kalau, ƴaƴan suke jin tsoron za su iya samun matsala, mai shayarwa sai take tsoron ɗan zai iya shiga yanayi saboda kila ba zai samu cikakken ruwan nono ba, mai ciki ita ma sai take tsoron wani abu zai iya samun ɗan cikin nata, ita kam ba wata matsala za ta iya azumin amma tana jin tsoron ɗan cikin, mai shayarwa ita ma za ta iya azumin amma tana tsoron ɗan da take shayarwa. To in tsoron yana kan ƴaƴan ne saboda ƴaƴan suka ajiye azumi, zadata ma'al qada'i idham miskinin li kulli yawmin, to ƙari za su ciyar za kuma su rama azumi, ta gane ko, zadata ma'al qada, za su ƙara tare da ramuwar idham miskinin, ciyar da miskini li kulli yawmin, a madadin kowace rana. Wannan su ne, na'am. Yawwa, kaga abin ya ƙari kenan, an gane. To haka wa'innan fatawoyin suke, da haka kaga maganar farkoncin ta wato Sayyidina Ali radiyallahu an cewa mai ciki da mai shayarwa kamar marasa lafiya ne, to da haka kawai rama za su, wannan shine kaman kauli rajihi a wajen wasu malaman. Fa inna fitrahuma lam yakul li khawfi maradin, domin da a wannan lokacin da suka ajiye azumi saboda tsoron ƴaƴansu, to anan kaga ajiye azumin su bai zamto ba limarad li khawfi maradin, saboda tsoron rashin lafiyar su, wa inna ma kana ma'as sihati, kenan su lafiyar su kalau, ba abinda zai same su, kawai sun ajiye azumi sanadiyar ƴaƴansu, to shi yasa sai kuma hukuncin su su ma kuma sai ya karu. Fajubira bi id'ami miskinin, sai aka tilasta musu da su ciyar da miskini, ka fitri sahihi fi awwalil islam, kamar irin ajiye azumin lafiyayye a farkon musulunci, kamar lafiyayyen mutum ne kalau yake kawai sai yaje yau ba dai ya sanya azumin nan, aka ce zai iya ajiyewa tunda an bashi zabi ne sai ya ciyar, to hukuncin mai ciki da mai shayarwa da suka ajiye azumin su saboda ƴaƴan su ba saboda su kansu ba, to wannan shine abin da yake hukuncin da ke kansu. Wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam fi shahr ramadan, yana daga koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin watan ramadan, al iktharu min anwa'il ibada, yawaita nau'o'in ibada, annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawaita nau'o'in ibada kala daban-daban. Wa kana jibril, malaika Jibril ya kasance yudarisuhul qur'ana fi ramadan, yana yin musaffar alqur'ani, suna karatun alqur'ani, ya karanta yana saurara, ya karanta shi ma yana saurara, shine mudarasa, suna yin darasin alqur'ani da malaika Jibril ne fi ramadan. Wannan kaga yana sake nuna ma ramadan din nan kai masa shiri tun yanzu. Galibi mutane tanadin doya da kwai da dankali, ko da yake yanzu duk ba ma a magana wannan ko, yawa eh, yanzu magana sai dai ko, yawa yanzu sukarin nan ma shi ma ina ganin mutane da yawa ina ganin mazar kwaila ina jin tana dan sauki ko ta ba sauki. Aga sai a dinga sawa masa da'a shi ma sugan, kamar yanda sarkin shayi shi ma kaga ya rage ya dan sa masa da'a, yayi daidai haka ko. to ana son mutun ya nau'anta nau'o'in ibada kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam cikin watan ramadan yana yin wannan ka karanta bukhari cikin badul wahyi hadisi na 6 a cikin as-sawm hadisi na 1903 haka imam muslim a cikin al-fada'il hadisi na 2308 hadisin abdullah dan abbasin ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaika jibril yana zo masa ne a cikin watan ramadan suna yin musaffar alqur'ani sannan an ce suna yin kaman khatma amma in goman karshe ta zo kuma suna yin suna ninka karatun wa kana yukthiru fihi min as-sadaqati wal ihsan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawaita sadaka da kyautayi a cikin watan ramadan wa tilawatil qur'an yana yawaita karatun alqur'ani cikin watan ramadan wanda wayannan lokutan sun zo duk ana kwadaitar da mutane ana son ma yawanci karance-karancen mutun ya zamanto alqur'ani ne an gane ko akwai manyan malaman musulunci wayanda sun sanya wa kansu kamar Imam Shafi'i in ban manta ba an ce yana yin wajen sauka 60 kullun sai yayi sauka 2 cikin watan ramadan kamar Imam Zuhuri shi ma yana aje malamin hadisi ne Shehun Imam Malik amma shi ma yakan aje karantarwa da karatun hadisi yana koma karatun alqur'ani in ka karanta tarihin magabata duk zaka ga haka wasu suna sauka duk bayan kwana 3 sun sauka amma in goman karshe ta zo kuma sai a maida saukar kullun saboda watan alqur'ani da haka ga kuma yawan sadaka wata ne da ake son a yawaita sadaka a yawaita ihsani kyautatawa musamman wannan azumin da za a shiga akwai kalubale da yawa in amma muna yi wa Allah kyakkyawan zato insha Allah tunda akwai sauran lokaci in Allah ya so wannan tsanani da ake ciki muna yi wa Allah kyakkyawan zaton sauki zai samu kafin Ramadan Allah ka sassauta wa al'umma Allah ka sassauta mana dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawaita sadaka dan haka koda da tsanani ko ba tsanani watan sadaka ne to ballanta na in abin ya tafi haka ba ma fata to kaga wannan azumin kamata yayi sadakar ta zamanto special yawaita tan kuma karkace a bai ba koya kake da shi tallafa wanda yake bai kai ka ba yawa kar a zubawa mawadata ido a ce ai su ne kawai a yanayin da ake ciki wallahi ina ga yamma duk wanda ka dan tallafa masa zai ji dadi an fahimta ko da karkace a ai kai ma dan abun ba a duk yanda yake lalle a yawaita sadaka sannan a yawaita ihsani wa tilawatul qur'an a kuma yawaita karatun alqur'ani domin da ka yawaita kara wato shi duk ibada da take muta'addiya sun ce ta fulada yanzu ka ciyar da mai azumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma cewa kana da azumin ka kuma kana da ladan azumin sa duk ibada da take ba lazima bace ta fi falala yanzu naje nayi sallar dare ni kadai ta shafa amma na aunu kwano ɗaya na ba wani ya kai gida na faranta mai na faranta wa matarsa na faranta wa ƴaƴansa na sa su samu nishadi da kuzarin yin sallah kaga na samu lada mai yawa wannan ladan yafi yawa saboda ibada ce muta'addiya ta samu amfana da ita wanda na bawa shi ma ya amfana amma ne ta karatun alqur'ani ni kadai masha Allah amma ibada ce wadda take lazima ni kadai ta shafa karatun alqur'ani na ni kadai ya shafa amma na dauki mudu daya na ba wani na dauki kudi na ba wani to wannan ibada ce muta'addiya to ita kuma ibada muta'addiya ta fi lazima lada wani kawai sai kulla kansa a masallaci ya sallama mutanen gida kawai shiga ya tilawon alqur'ani masha Allah wallahi ka kyauta wallahi amma ina ma kuma banda wannan kuma a ce akalla ka aika wa makocinka ko wani dan uwa naka da ka san shi ma yana cikin bukata ka aika masa da wani abu wanda shi ma zai sha ruwa cikin farin ciki da iyalansa to ladan da zaka samu ba dan kankani bane kuma mun kakkaranta cewa maganin damuwa shine ka fitar da wani daga cikin damuwa wassalati annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawaita sallah a cikin ramadan wa dhikri da zikiri wal i'tikaf ga kuma i'tikafi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar dare yayi karatun alqur'ani yayi kyauta an ce yafi iska kyauta sallallahu alaihi wasallam kuma in goman karshe ta zo yana ninka kyautar sa sallallahu alaihi wasallam amma tattare da haka kuma goman karshe tana yi kuma sai ya shiga masallaci i'tikafi wa kana yahudduhu min al-ibadat manzo Allah ya kasance ya khussuhu yana kebantar sa min al-ibadat da ibadu ma la yakhussuhu bihi ghayruhu irin kebantar da manzo Allah baya yi wa wani watan da ibada wata ne na musamman dan uwan Allah ya raya ka kare suke shi wallahi ka kai wasa da wannan damar kai iya bakin kokarin ka annabi ya dauki azumin watan Ramadan wani wata ne special hatta annahu la yuwasila bihi ahyanan har ma an ruwaito manzo Allah saboda yawaita ibada a cikin Ramadan yana yin muwasala tazarci a cikin azumi shine kaman yanzu ya dauki azumi lokacin bude baki yayi ba zai bude baki ba sai ya sabe sai ya jera kamar kwana biyu haka ba tare da ya tsaya ya ci abinci ba ya kai azumin yau mai ko in a tsaya ai bude baki kamar yanda ka sani sai ya tazarci sai ya wuce li yuwaffira sa'ati laylihi wa naharihi 'ala al-ibada ba dan komai ba sai dan manzon Allah ya cika awoyinsa na dare da awoyinsa na rana da ibada sallallahu alaihi wa sallam lokacin ya riga yayi zamu iya karasawa wa kana yanha ashabuhu 'anil wisal amma saboda tausayi irin da manzon Allah sai ya hana sahabbansa su yi tazarci a cikin azumi su yi irin wannan wisal din fa yaquluna lahu har ma sukan ce da annabi sallallahu alaihi wasallam innaka tuwasil ya maikin Allah ai kai ma mun ga kana yin muwasal to kana yin wisal ma'ana kana sadar da azumi lokacin bude baki yayi maimakon kai bude baki sai ka sabe da azumin gobe mun ga kana yin waso muke mi koyi da kai fa yaqul annabi yakan ce da su lastu ka hayatikum ni yanayi na ba irin naku bane sallallahu alaihi wasallam an gane haka ake so mun mutun yana shugabantar mutane shi ya matsawa kansa ya kuma tausayawa na kasansa wannan shine shugabanci irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kana jin dadi talakawa da jama'ar da kake mulka suna shan wahala wannan kai wani irin shugaba ne kai annabi sallallahu alaihi wasallam yana matsa kansa wajen ibada in su kuma za su sai ce a'a in suka ce sai sun yace ku ba iri na bane sallallahu alaihi wasallam inni abitu inda rabbi yut'imuni wa yasqini ni fa nakan kwana ubangiji na ya ciyar da ni ya shayar da ni wasu malaman suka ce ciyar da ni ya shayar da ni ma'ana ubangiji yakan dauke min yunwa ya dauke min kishirwa irin galabaita ta mai azumi sai Allah ya dauke min ita shi yasa sai uga na jera kwana biyu kwana uku ban ci ba kuma ina ta mu'amalori na an gane ko so kake kai kuma ai dauko karangaranga naha anhu annabi ya hana wannan azumin na wisal rahmatan lil umma saboda tausayawa al umma manzon Allah ko da yaushe magana sa al umma wa adina fihi ila sahar amma annabi daga baya sai ya yi izini wa sahabbansa za su iya yin tazarcen amma zuwa lokacin sahur in kai sahur yau ka kai azumin bu lokacin bude baki yayi to ba laifi ka wuce ka kai awoyin sahur na gobe sai ka tsaya ka yi bude baki kai sahur sannan sai ka ci gaba ina fata an gane to mun zo kan fasali insha Allah sai mu tsaya nan abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin amin amin